Excellente journée à l'écoute de nos programmes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin. Bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yada badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta 14 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abarta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne da wani ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ake ciki, saboda akwai 'yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zarafin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja?
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma dai ta damu da zancen murja kenan. Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shi ne ko alkali na iya ba da belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shi ne kwakakin kotunan Kano.
To wannan shi ne abin da muke so mu gano. Akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru? Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar ɗauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikinta a kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabawa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shirya ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mana gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili ɓalo-ɓalo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na ƙasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani ɗin ya jagoranta, faɗan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma faɗa ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma ƙungiya ce da ke da ƙasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa ɓalo-ɓalo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su 'yan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗanda ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadi ba waɗanda ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger, wato idan ta hita sai da yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Algeria nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan kasashe Niger, Mali da Burkina ba su da teku, Mali ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba.
Haka ne, to magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya lau ita da Faransa, ambassador kin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi dake gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki. Kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun ba mai babu dashi zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka za ka hidda, sai ka ce ha Faransa zo ka kai mu rinon soje bakin bodar Niger ka tattale mu yan takuma daga risk da kuwa.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya. Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana, ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba. Tattalin arziki wai kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi.
Yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intinikar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa, domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita sai da yawo kira gani sojin da sun gaji ne mulki sun kara a cikin rinda aka kawo ta. Yakubu Gawaki da kanshi na sashi wani saka don nisa ta mai ba liyafa gidan shi. Sai da yawo ginin Yakubu Gawan Lagos an kawo ta inda sun son kenan.
Alhamdulillah 1975
shi ma general ne mai juyin mulki. Sai ni kunce a Lieutenant Colonel na Niger. Lamizana yana general na wata walta ta zan Burkina. Musa Traore yana general
na Mali.
Kirku na Benin. Wunda taya Colonel ne shi ma. Wunda taya Colonel ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shirmi ne ake ta yi. Kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne sun gaji mulki ko yana suna gaso da kata ko ya zo da yake shi gaso zama.
Amma suna cewa kamar da masu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji shi ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jima general ne da togo shi ba uban wanga president da nan. To ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ƙasa al'umma ƙasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan babu. To abinda ya samu fefu da mu soji su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma soji masu gaki uku sun su hinda ba za mu planning tattalin arziki na gaskiya. Yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest. To ina economy shi me an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba.
Amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su. Saurana tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin volunteer kinda yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya gane kana nan da rubuta daga kana zori ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ciki tsangi da muke ciki shekara 50 fuska an yi kusa a ce ne Lagos ƴan Nijar da ƴan Najeriya ba mai raba su
president antinikar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibilai ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannanmu ne Burkina Faso kannanmu ne Nigeria kannanmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karhi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanon afini
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakaninmu mu ci juna di ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki kata da shejur Tahiru Gimba mai makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an exercise ne sai da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kutumta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan mu na fata ce
haka ne
ba zan da aiki ya ji dogare
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Nijar nawa suka yi asara ka san ɗan Nijar nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yahi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso wajenmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau ita da faransa ambasar kin faransa yana can kaf sahel ta shekarun jiya da muka kora nan su da mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa kaf sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanga ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun ci kanmu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president Tayyar Bimba maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa bakin alƙalam ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi wuce amma ragon nan ya tashi
ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasar mu shine alheri ga kasashen gana mu
kuma babu wata maganar gara
babu wannan ayyuka abin da religion za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan bodar wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka bani visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka
nan ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
hadin bulawa ki ake fadi babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasar nasu sabon yasa yahi da talabi ga man fetar yahi da wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu ake ana fita abinda turuwa ta aji a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitanmu kuma dole mu haɗa ƙarfinmu ba wai zancen yana ji dan wani alasa ya ce a IOS da an ga tabbatar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba hukumuwa babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya ƙarin rabin ƙasa duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai Kebbi sun mamaye babu daji za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka ya za ka hidda ta sai ka ce ha faransa zo ka kai mu rinon soje bakin bodar Niger ka tattale min ɗan ta'adda kuma daga Niger suka sakuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon dutse a dutse hilinge mishimani
ya can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sabon aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
madalla to bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu lana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu lana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intanikar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu da wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe rubuki muka fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.